Tan an wani lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Faki
tare da ni Amina Buhari Auna
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 27 ga watan Janairu na shekarar 2021 zamu magana ne akan wa'adin shugabancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu da kuma sauya hafsoshin sojin Najeriya da yayi a jiya
Zara'u jiya kwatsam kawai sai muka ji an sauya manyan hafsoshin sojin Najeriya wato service chiefs kuma dukan su huda lokaci daya abin ya ban mamaki
ya baki mamaki ne duk da cewa jama'a sun kombiyu suna yi ta kira domin ayi hakan
gaskiya ne da ya bani mamaki
to a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattaro mana bayanai da ra'ayoyi akan sabbin manyan hafsoshin sojin kasar da aka nada a jiya sannan kuma za a ji bayanai daga wajen yan siyasa kan wa'adi na biyu na mulkin shugaba Buhari
sai a kasance tare da shirin yau da gobe
yayin da aka shiga shekara ta biyu a wa'adi na ƙarshe na shugabancin Muhammadu Buhari wasu ƴan arewa na cewa har yanzu ba su ga hakikanin bayyanar kahon da shugaba Buhari yayi alƙawari ba duk da dadewa da aka yi ana gafara sa
Masu sharhin kuma na ta magana kan irin alƙawarin gyara da shugaba Buhari yayi tun wa'adinsa na farko amma har yanzu ba a kaddamar da ayyukan zahiri ba a yankin Arewa
Wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da jigon jam'iyyar APC Alhaji Bala Bello
Gani nan tare da Alhaji Bala Bello Tinka wanda dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya kuma ya dawo nan jam'iyyar cele daidai lokacin da ake gabatar da babban zaben 2019 wanda yanzu an shiga shekara ta biyu kenan da nasarar wannan zaben a tarayya shugaba Buhari wannan shine wa'adinsa na ƙarshe kan mulki me zaka ce kan gwamnatin Buhari shin ka ji dadin mara mata baya da kai
to alhamdulillah dukan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki kusan in ce wannan canja shekada ne daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC ko muka mara mata baya Allah ya bada nasara ta koma kan kujerar mulki a matakin tarayya so zan ce ta wasu wuraren alhamdulillah an yi samu nasarori ta wasu wuraren kuma gaskiya muna da bukatar mu kara tashi tsaye musamman su shugabannin mu duba al'amuran da kyau in ka duba maganan harkan noma wannan gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi wa manoma sannan kuma an samu abin da ya kamata talaka ya samu wasu bangarori kuma in ka taba su kamar ayyukan hanyoyi da ake yi kusan in ce an ba da aikin hanya da yawa kuma ana yin su a wurare da yawa amma sudin ma ba za a rasa matsaloli da ke tattare da su ba musamman a nan yankin arewacin Najeriya a gaskiya akwai koke-koke akwai rashin gamsuwa daga mutanen da suke arewacin Najeriya kan irin ayyukan da ake gudanarwa. Wannan kuma ba ra'ayina na ni kadai bane, ra'ayi ne kusan ince jumlatan na da wanda yake jam'iyyar APC da wanda yake kowace irin jam'iyya ma. Ina ga kamar duka wannan abu korafi ne guda ɗaya da ake ta yin sa, musamman in ka duba aikin hanya da ake yi daga Abuja zuwa Kano. To an yi maganganu a kai da yawa wanda gaskiya wani lokacin idan ministan ya yi magana sai mu ga kamar an rena mu ne. Kuma mun san dai shugaban ƙasa yana da kyakkyawan niyya na wajen ganin cewa an samu ci gaba a wannan yanki namu na arewacin Najeriya da kuma Najeriya gabaki ɗaya. To amma gaskiya wasu abubuwan su kan daure mana kai. Kuma a wannan dandalin ne da muka zo campaign lokacin da muka shiga wannan jam'iyya, ni da kaina na tashi na yi wa shugaban ƙasa godiyan aikin hanyar da aka bada tun daga Akwanga ya zo Jos ya zo Bauchi har ya zo Gombe dualization. Amma a gaskiya yanzu gashi nan mun kusa doshi shekara biyu, har yanzu dai muna jira kuma muna kira ga shugaban ƙasa muna tunatar da shi da wannan abubuwa da suka ba mu sha'awa muka biyo shi saboda ci gaban yankinmu. Da Allah a tabbatar da wannan abu ya faru. Sannan a gaskiya ina da tashin hankali sosai a zuciyana da kuma rayuwata da tafiyan da nake da kuma irin labaru da nake ji a kafafen labaru kamar naku na Voice of America, BBC da sauran duka kafafen watsa labaru, musamman kan harkan tsaro da kasan nan ta shiga ciki. Mun ji daɗi, mun yi nasara, kuma mun yi murna, musamman mu da muke yankin Gombe nan. Mun manta da maganan Boko Haram tun zuwa wannan gwamnati. Amma kuma fa ba za mu yi ta murna in sauran 'yan'uwanmu da makwabtanmu suna cikin hatsari na rayuwa, ba sa iya bacci idonsu a rufe guda biyu ba. Don haka muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa a sake duba tsarin yadda ake faɗa da waɗannan mutane, musamman da Boko Haram ɗin da kuma masu ɗaukan mutane suna garkuwa da su. Ya kamata gaskiya a duba a canja tsari, don saboda yadda ake tafiyar da wannan al'amari a yanzu gaskiya har ga Allah nasaran da ake samu a cikin kalilan ne. Don haka ina ga ya kamata an ce ya rawa ya canza, ya kamata in kiɗa ya canza, ya kamata rawa ma ya canza. To gaskiya ina ga mai kaɗa kalangun nan ya canza kiɗan da yake yi. Ya kamata gwamnati ta duba ta kuma ita ma canza irin rawan da ake yi, saboda mu samu zaman lafiya. Ba dama ka yi tafiya ko ta wani hanya ne yanzu a Najeriya, ba a maganan Kaduna, Abuja kawai. Kwanan nan akwai abokananmu waɗanda aka ɗauka a tsakanin Taraba zuwa Adamawa. Mun ga irin yanayi da suka shiga da iyalansu da sauransu, kuma wannan abu yana faruwa har irin wuraren mu nan, duk da dai nan na da sauki. To bare ka yi maganan uwa uba, ka yi maganan su Kaduna, Zamfara, Katsina, Sokoto, irin wannan abubuwa gaskiya da suke faruwa ya kamata a canza salon yadda ake faɗa da irin waɗannan mutane saboda a samu nasara.
Alhaji Bala Bello, idan aka bi kamar a tsoki hanyar Abuja zuwa Kano, watakila ai ana ganin ana yin aikin, baka gamsu da saurin aikin bane ko kuma akwai abin da kake ga ya dace ai?
To a gaskiya har ga Allah, lokacin da aka yi sainin wannan kwangila, na tabbatar tun kafin zaɓe aka yi sainin wannan kwangila, kuma an ba da kwangilan nan kan shekara uku za a gama aikin nan. Kuma duk mai bin hanyar nan, duk da ni ba a tacen nake ba, amma muna da harkoki, muna da abokan arziki, kuma mukan bi wannan hanya. Gaskiya yadda aikin yake tafiya, gaskiya akwai rashin gamsuwa ga yadda 'yan kwangila, kuma musamman 'yan kwangilan da ake ga su kanni su ne na ɗaya a Najeriya wajen gudanar da aiki. Kuma duk saurin da ake a aiki, mun tabbatar in aka ce Julius Baja to su ne na ɗaya. To abun ya ɗaure mana kai gaskiya sosai da sosai, don ka duba yanzu bai wuce watanni ɗin nan ba, shi minista yake cewa ba za a gama aikin nan ba sai 2025. Abun da yake nufi shi ne sai bayan Buhari ma ya sauka da shekara biyu, sannan ya gama aikin da aka alkawari za a gama shi a shekara uku. Kuma ni sana'a ta kenan aikin hanya. a kullun dan kwangila ba zai sa hannu akan kwangila ba sai ya tabbatar da lokacin da zai iya gamawa shine aka amince da shi sannan a fadiga time da za a gama kuma an yi wannan abu tare da yan kwangila amma yanzu a zo ana gaya mana cewa sai 2025 za a gama wannan aikin hanya gaskiya ba mu gamsu ba
wato wannan ya nuna kamar kana ga gwamnatin ce bata tsaya tsayin daka wajen zuba kuɗi ba ko kuma su yan kwangilan ne ke tafiyar hawainiya da aikin
to waɗannan abubuwa ne da suke kwacibe wanda ba za ka iya sani ba yan kwangila ba mu taɓa jin sun mana kukan rashin kuɗi ba sannan gwamnati bata taɓa mana kukan rashin kuɗi akan maganan aikin hanyar nan ba kuma na san lokacin da aka bada sobin taɓi na wannan aikin hanya an ɗauko kuɗi ne daga asusun Najeriya wanda ake ajiye kuɗi asusun da baya rasa kuɗi wato sovereign funds da muke da shi sannan an sa wannan hanya an yi option in treasury bills sannan aka yi raising kuɗi saboda a bada wannan aikin hanya an sa wannan aikin hanya a suku wannan duk wasu bangarori ne na tattalin arziki waɗanda ba a rasa kuɗin da za a gudanar da aiki a kai to mu ba mu gane menene ba ko ra'ayi ne ko kuma babu will ne ba na yan kwangilan ko kuma ya ne abin ya daure mana kai sosai da sosai a duk zaman da muke da abokananmu da ko ina da kuma yan siyasa da muke tattauna abin yana daure wa mutane kai sosai da sosai ba ma gane daga wani bangare ne yasa wannan aiki baya tafiya
Alhaji Bala wani lokaci akwai tayi lokacin da nake tafiya kan hanyar Abuja zuwa Akwanga zuwa Plateau watakila zuwa ko lafiyar bare-bare an ce akwai hanya da muka gana yi a wajen an ce kana da hannu a wannan aikin ya lamarin yake ne
to gaskiya ba wai ina da hannu kai tsaye ba ne an yi involving din mu a cikin aikin ne a matsayin subcontractors na wannan aiki kuma wannan aiki dai kusan in ce tunda gwamnatin China ne ta bada kuɗi a yi wannan aikin gwamnatin tarayya ta dan bada nata kason kuma na tabbatar a yanzu kai ma ka ga wannan aikin hanya yana tafiya yadda ya kamata to in wannan aikin hanya zai tafi yadda ya kamata me yasa sauran hanyoyin ba su tafi yadda ya kamata ba
lalle mun ga wannan aikin ana ta gudanar da shi kuma an yi nisa ma ga aikin ya nuna aiki ne kenan daga nan za a ce Abuja ya hada lafiyar bare-bare ko zai nufo hanyar Jos ne
zai tafi har Benue ne iyakansa Makodi ya tashi daga Nyanya za a dan kara bude fadin hanya sannan kuma daga Kefi a maida shi tagwayen hanyoyi zuwa Akwanga Akwanga zuwa lafiya lafiya zuwa Makodi
kawai mutum ya dau motarsa a guje bi hanyar nan tagwayen hanya ne da
yana tagwayen hanya ne kamar yadda ka gana yanzu
wannan ne yasa idan ka kalli hanyar Abuja zuwa Kano watakila kake jin san baka jin dadi
ba gamsuwa wallahi ba gamsuwa don wannan aiki da aka fara shi an fara shi bayan wancan ne amma an ka duba yadda aikin nan ya tafi da wancan wanda kuma shine babban aikin da duk mutumin arewa zai fi sa ransa ya ga an kammala wannan aiki shi yasa abin yake damun mutane
watakila yadda yan siyasa ke fada zuwa badin Allah ya kai rai wannan wa'adin shugaba Buhari zai cika zai shiga shekara na uku wato wa'adin nan na karshe kenan kuma daga nan ana cewa za a fara batun siyasa ne gadan-gadan ya kake hangwa idan lamura yadda kuke ganin suna tafiya yanzu a haka suka ci gaba ya lamarin zai kasance to
to alhamdulillah ka san shi siyasa kamar yadda ka sani ne wani abu ne da yake bukatan gamsuwan mutane kan alƙawura da kuma abubuwan da aka musu wasu abubuwan akan yi su ba tare da an yi alƙawarin yin su ba bayan an hau gwamnati a ga ya kamata a yi wa jama'a in jama'a suka samu gamsuwa da abubuwan da ake yi na tabbatar jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkan Najeriya wanda kuma a yanzu a iya abubuwan da ake yi ina ga gwamnatin APC tana kokari daidai gwargwado amma na muna bukatar mu tashi tsaye mu kara daura da maran mu saboda mu tabbatar mutanen Najeriya sun gamsu da abin da ake
azu kusan ma na manta kar mu wuce hirar ma ba mu taɓo maganar tsaron nan ka dan kawo shi kadan yanzu mutum ya kama hanya daga Abuja zuwa Kano zuciyarsa tarar take watakila haka wata hanya ma daga nan Abuja mutum ya biyo ta gidan waya din nan yin fi forest yi jos nan ma akwai damuwa gara ma watakila hanyar alkwanga ana cewa akwai mutane ba matsala sosai me za ka ci kan wannan lamari na tsaro akwai hanyar da kuke ba da shawari yadda za a shawo kansa ne
to kamar yadda ka na faɗa a baya ai na ga wani lokaci kamar wata biyu ko uku da suka shige wanda kai ma kana kan hanyar nan daga Kaduna zuwa Abuja kaga yadda aka tare hanya bana ma kasan nan amma na ga kake reporting yadda al'amuran suke kuma kamar yadda na faɗa a baya kusan in ce dai a ƙara duba matakai da hanyoyi da ake bi wajen faɗa
shirin yau da gobe har ila yau Nasiru bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da dattijon arewa Alhaji Shehu Ashaka akan wannan batun shugabancin shugaba Muhammadu Buhari
ai kowa ya san Buhari wanda duk ya san shi ko yana kin sa ba zai zarge shi da san zuciya ba kuma magana a ce wai zai sake wucewa yayin wani mulki karo na uku kai ma ka san ba Buhari da aka sani bane Buhari ba zai maka wannan ba ko ya fada wa duniya ba zai tsaya ba ko bai fada wa duniya ba duk mai hankali ya san Buhari ba zai ce zai sake tsayawa takara wadda ta sabawa kaida ba zai yi ba me yake nema wanda yake neman ya tare kudi shine duk abin da ka kawo masa da mai kyau da mara kyau zai yi domin ya tare kudi amma Buhari kudi yake so ya tara ba kudi yake nema ba kudi yake so ya tara ba ko kansa dama abin da ya kawo shi mulkin nan domin yana ganin ko zai iya gyara lalacewar da kasa ta yi yazo ya samu bannan tafi karfin tunanin da yake yin ta ne kawai saboda haka ko kwana daya wallahi na tabbata maka ba ko kwana daya ba zai dai kara akan mulki ba in wadan sa ya zaka zaka mamaki hakan zai tafi amma damuwar mu janar Buhari yana daga cikin yan Najeriya fitattu waɗanda aka san su aka san rayuwar su akan kishin Najeriya amma damuwar mu muna san Buhari ya tunda shi din nan dan Najeriya ne kuma ta bakin Malam Aminu Allah ji kansa kowa ya san gidan ubansa shawara da muke so mu ba wa janar ita ce ya duba arewan nan da idan basira magana harka tsaro a arewa yayi mata kokari amma a wurin mu da saura rigimar da take arewa ta magana Boko Haram da magana Kidnappers idan janar Buhari ya bar mulki bai kashe wannan abun a arewa ba to wallahi bai wa arewa komai ba kuma mun san shi da kishi muna fadar wannan kuma Buhari ba barawo bane kuma Buhari baya yin san zuciya amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin Najeriya take wannan shine abin da muke so shawara da zamu ba janar ya waiga ya dubi halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya tsaya ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki din nan to yayi abin da ba shi muke tsammani ta auren sa ba
wato Amina yadda kika san shugaba Buhari na jin su kai sai gashi ya dauki babban mataki wajen ganin an shawo kan lamarin tsaro a yayin da ya sauya manyan hafsoshin sojin Najeriya a zama daya
wannan karan dai Allah ya sa a yi dace shine dai fatan mu a wannan rahoton da Hassan Maina Kaina ya aika daga Abuja ya duba tarihin sabbin manyan hafsoshin sojojin kasar da aka sanar da nadin sa ajiya
Major General Leo Irabo wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya zai maya gurbin General Abayomi Gabriel Olonisakin ana haife shi ranar 5 ga watan Oktoba shekarar 1965 a karamar hukumar Ika ta Kudu dake jihar Delta a kudu maso kudancin Najeriya General Irabo wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen Ghana da Bangladesh ya rike mukamin babban commander rundunar Operation Lafiya Dole dake yaki da Boko Haram wanda a zamanin sa ya taka rawar gani sosai inda likafa ta gaba aka sake nada shi babban commander rundunar Dakarun kawance na kasashen Tafkin Chadi kafin wannan nadi nasa shine babban commander rundunar Tradoc dake Mina a jihar Niger daga inda aka dauko shi majinar Olonisakin din shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasa na Najeriya Major General Ibrahim Attahiru da zai maya gurbin Lieutenant General Tukur Buratai ana haife shi ranar 10 ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar hukumar Kaduna ta Arewa dake jihar Kaduna shi ma ya rike mukamin babban commander rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shekara ta 2017 lokacin da maya gurbin General Irabo kafin nadin nasa shine babban commander runduna ta 82 na sojojin Najeriya sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Rear Admiral Awolu Zubairu Gambo wanda haifafan karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano ne wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966 Rear Admiral Awolu Gambo wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988 yana daga cikin sojojin da ke yaki a gargashin ruwa ya halarci kwasa-kwasa da dama a ciki da wajen Najeriya kafin wannan nadi nasa director ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiaka Oladayo Amawu wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar an haife shi a garin Enugu amma dan asalin karamar hukumar Oshogbo dake jihar Osun Air Vice Marshal Isiaka Amawu wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar NDA ya halarci kwasa-kwasa da dama a Najeriya da kuma kasashen India, China da Pakistan Air Vice Marshal Amawu wanda kwararren mayakin babban jirgin yaki ne ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a kasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida kafin wannan nadi nasa shine komandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya dake Lagos a cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja da akwai abin da ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin da aka rida shi kafin nadin waɗannan manyan hafsoshi
ba wai lokaci yayi a sauke hafsan hafsoshi ba a'a wanda suke kasa suwa aka tuntuba aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a yi gyara wannan rashin tsaro wata nawa kake ganin zaka iya karban sojojin Najeriya kama da Boko Haram kwata kwata to inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka gaga wanda yafi bajinta kuma aka bashi wannan kalubalen to watakila sai ga amfanin hawan su yayi amma hawa dan nan hawa ne kawai lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai dai ya zama tarihi to ina ganin da sauran magana to amma kalubale take gaban su Najeriya tana cikin hatsari na tsaro ya kamata su sa wannan a gaba su iya fito da mu dan babu wannan tsaron ba zaman lafiya ba ci gaba ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka
yanzu dai abin jira a gane shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu ji ta bakin mutanen jihar Borno, inda harkokin ta'addancin Boko Haram ya fi kamari. Ga ra'ayoyin da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aika mana.
Shirin arewa maso gabacin Najeriya dai ita ce shi a tafi fama da wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram, yayin da matsalan tafi yawaita a jihar Borno da kuma wani bangare na jihar Yobe da Adamawa. Na da tuntubi kanar Husainin Mangunu Memorables da kuma kasance mai sharhi kan al'amuran tsaro. Ko ya yake ganin wannan sauyi?
Wannan canji yayi kyau, saboda hierarchy na sojojin ma zaka ga akwai stagnation, akwai wadanda sun kasa girma, saboda wadannan su suna nan sun tare hakokin su, saboda haka muna ganin wannan canjin dan dai zai yi ki. Ba za a iya cewa an ci karfin su ba, an dai yi kokari wadanda a cikin kashi 100 an samu galaba kashi 20, amma dai kuma wadannan mutanen da aka kawo kai cikin zaton za su zo su kara da saura. A dai shiru a zauna a san irin yadda wani dabaru da sun dabaru da za a fitar a shi galaban yakin, amma bai kamata ko yaushe a fito a ce a yi yaki ba.
To ko su ma al'umman jihar Borno ya suke ganin wannan sauyi a wannan lokaci?
Sunana Abdullahi Alhassan. Harkar tsaro harka ce babba, amma ka kalli yanda ake kara samun hare-hare na yan bindiga na garkuwa da mutane na Boko Haram a bangarori daban-daban, sai ka ce kawai ba shugabanci ko ba tsaro. Kaga shekarar su kusan 42 kenan a suna wannan jagorancin wannan abu. Burta ya zo inji 1979, kana shi burta da yake dan arewa maso gabashin Najeriya, wanda shine shugaban hafsoshin rundunar sojin kasa. Akwai hanyoyi da dama a Maiduguri da ba a kebi. Akan hanyar garin Shezan zaka bi sai ka zagaya tukuna ka zo, kuma shine shugaban rundunar tsaron kasa. Wannan me yake nuna? Yana nuna gazawa ne da kasawa.
Sunana Muhammad Abubakar Ladal a nan cikin garin Maiduguri. To wannan shugaba yayi iya kokarin sa akan yanda yake shi shugaba ne. A lokacin da kasa ya dauki kururuwa akan cewa a canza ya saurari kowa, abin da ya burge ni kuma a lokacin da kowa ya manta da wannan abin sai ya zo ya canza su. Gaskiya canza wannan zai kawo nasara, zai kawo cigaba. Wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaron nan da mu da muke Borno muka fuskanta. Muna sa rai a wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakacin nasu din.
Kusan dukkanin mutanen da aka nadan sun taba aiki a tata command da ke garin Maiduguri, kama da shi kansa sabon hafsin hafsoshin sojojin Najeriya Loki Erabo da Major General Ibrahim Attahiru da Air Vice Marshal Ai Amawo, sai kuma Riya Admiral Eze Gambo wanda zai mai gurbin Chief of Naval Staff, wanda shine kawai a cikin su da bai aiki a tata command da ke Maiduguri ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Washington DC, make you send them out of school. I can send you life, yeah.